Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan, ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Wani tanki da aka masa zane da wani katin rubutun Z a cikin birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya ya afka wa motocin bas kana ya lalata su kafin ya fara sako harsashe. Mayakan Ukraine daga bisani sun lalata shi, inda suka samu dan nasara a wannan yaki. Wani dan jaridar kamfanin dillancin labaran Associated Press ya shaidi ruwan harsashe da tankin ke yi wa wani gidin bene mai hawa tara wanda yake cikin rukunin ma'aikatan kiwon lafiya da aka yi ta yi wa harbi turanen Juma'a a birnin da sojojin Rasha suka yi wa zube. Hoton bidiyon da ya nada ya nuna yanda barin wutar ya afka wa ginin wanda ya lalace ainun kana ta da wuta a ciki. Mawuyacin al'amari ne a gano ko wuraren na 'yan Rashan sun fara samun wuta daga wuraren da ake kaiwa harin. A wani lokaci ma an harbi wata ma'aikaciyar kiwon lafiya a kogunta ta tsira, amma yanayin asibitin na ƙara taɓarɓarewa. Tagogin asibitin sun lalace sakamakon ɓarin wuta daga tankuna da atilari da ke kusa da su. An dai tanadi wutar lantarki don gudanar da aikin tiyata, kuma harabar falon ya cika makil da jama'a, amma babu wurin bi. Limaman cocin Rasha da ke birnin Amsterdam na kasar Holland sun sanar a jiya Asabar cewa za su balle daga cocin na Moscow saboda barazanar da suke fuskanta sakamakon mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. A cikin wata sanarwa da aka kafe a shafin yanar gizo bayan wani taro, limaman cocin baki ɗaya sun sanar cewa ba za su iya ci gaba da gudanar da ayyukansu a cikin ofishin mai tsarki na Moscow ba, da kuma samar da yanayi mai aminci ga ruhi na mabiya addinin. A cikin matukar bakin ciki, muna sanar da cewa baki ɗayan limamai hudu na cocin St. Nicholas of Myra a birnin Amsterdam sun riga sun yanke shawarar ajiye aiki a cewar cocin. A ƙasar Ukraine ma, wasu limaman Krista na Rasha sun yi tar da cocin na Moscow tun farkon mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana biyan sama da dala miliyan 2 a kowane wata domin ba da tsaron sa'o'i 24 ga tsohon sakatare Mike Pompeo da wani tsohon hadiminsa wanda dukkaninsu ke fuskantar babban barazana daga Iran. Ma'aikatar ta sanar da majalisar dokoki a cikin wani rahoto cewa kudin da ake kashewa tsaron Pompeo da tsohon wakili zuwa Iran Brian Hook daga tsakanin watan Agustan shekarar 2021 zuwa Fabrairu wannan shekarar 2022 sun kai dala miliyan 13,100. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ne ya samu rahoton wanda aka buga ranar 14 ga watan Fabrairu a matsayin rahoto mai muhimmanci kana na sirri. Pompeo da Hook su ne suka jagoranci gwamnatin Trump wurin gangamin matsawa Iran. Kana rahoton ya ce ma'aikatan leƙin asirin Amurka ta kimanta wannan barazana a kansu na ci gaba da kasancewa tun lokacin da suka bar gwamnati. Kana za ta iya ta'azzara. Barazanar ta ci gaba da kasancewa har lokacin da gwamnatin Biden ta shiga tattaunawa da Iran a kaikaice akan dawowar Amurka a cikin gagarumar yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu makamai masu linzami guda 12 da aka harba daga wajen kasar Iraki sun afka wa birnin Erbil da ke arewacin kasar a yau Lahadi, a cewar jami'an Kurdawa da suka kuma ce ba a samu asarar rai ba. Sai dai babu wata kungiyar da ta dauki alhakin kai harin ko kuma ba da wani karin haske. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya kira wannan harin mai matukar muni, amma ya ce babu wani ba Amurka da wannan harin ya ratsa da shi. Kana babu wata barna akan ginin gwamnatin Amurka a Erbil. Talbijin kasar Iraki ta ambato kalaman dakarun Kurdawa mai yaki da 'yan ta'adda a yankin, tana faɗin cewa makamai 12 da aka harbo daga wajen Iran sun faɗa wa Erbil, sai dai ba iya gano takamammen inda suka faɗi ba. A baya dai sojojin Amurka da ke jibge a harabin filin jirgin sama na Erbil sun sha fama da hare-haren rokoki da jirage masu saukar ungulu waɗanda jami'an Amurka ke zargin ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu alaka da Iran ke kaiwa, amma dai ba a samu irin wannan harin ba tsawon watanni.
VOA.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa, kasuwa akai miki doni, kasuwa kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu.
Saboda ni dai zama nan ban taba sanin wanda mun ka kama mun ka kai musu an kai mai hukunci da ya kamata ba tsakani da Allah.
Kai mun ka ba mutun nuwainin na cewa shi daina yin abu gaban kanshi abin da bai sani ba, za mu kai shi gaban wannan committee su zo hanar da shi.
Jama'a su jin mu da sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da safiya da kuma sake kasancewa mu da ku a cikin shirin kasuwa akai miki dole. Shirin kasuwa akai miki dole shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku a kowa ne mako. Sunana Lamido Abubakar Sakkwato, kuma wannan shirin na yau ya kawo ziyara a kasuwar da ake hada-hadar canjin kudaden kasashen waje dake Sakkwato, kama daga dalar Amurka zuwa Saipan da kuma sauran kudaden kasashen waje.
Dala na kason, dala nawa yake?
Dala muna sai san maka 580.
Me ya sauki ne za mu?
To muna yi mu baka ita 570.
Masha Allah. Dala bakwai na kason, $7 na kason.
To ana samu shi.
To ana ashiru. Na shigo in sai dala ne, gaskiya ta kara kuɗi fiye da yanda na sai. Duk kwanakin baya na sai ta 550. Dan ne na sai ta 570. Kuma ta samu karuwa.
Shirin BOA Hausa.
Yanzu haka kuma ina tare da ɗaya daga cikin 'yan canji.
Sunana Mustapha Abdullahi Maidala, mai harkar canji a nan tsohuwar kasuwa. Muna siye muna sayarwa, kama daga naira ta Najeriya da dolar Amerika da SEPA, duka abin da muke hulɗa da shi ne. To wannan hulɗa kuma muna yi bisa ga abin da a tsarin doka na ƙasa da kuma haɗin kai da CBN. To abin da ƙalubale gare mu kamar yadda ake bankaɗo kuɗaɗɗakin ƙasashen waje waɗanda an mara kyau jabu.
To kamar irin waɗannan matsaloli yanzu kamar kisa-kisai nawa ne kuka huskanta na karɓar kuɗaɗen jabu da kuma irin matakan da kuke ɗauka?
Gaskiya mun samu kisa-kisai waɗanda muka je kotu sun kai 5. To wasu har sun je gidan yare ga abin da ya shahi SEPA ko dola.
To yanzu wani mataki kuke shirin ɗauka na zamanantar da wannan abu?
Matakan da muke ɗauka, muna son mu kawo mashin kamar na banki, wanda duk wani abu wanda ya shigo wanda ya kuɗin waje sai mun yi screening ɗin in za mu saye in za mu sayar.
Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar mu.
Assalamu alaikum, suna Abubakar Umar Lemi. To wallahi kan babu dadi da lokacin da kake kudaden nan, ina ganin nayi hasara wannan lokaci ta dala 8,000 ne wannan hasara, kuma na waye ga cikin bacin da sauransu. To da kasance dai alhamdulillahi ana san sanin dai har mun an samu dai an wulla abubuwa, amma jama'a suna shiga cikin wannan matsala kuma babu dadi gaskiya. Don wani in ya shige matsala irin wannan ba ya ta har abada, don abu na wanda da ka same shi in ba Allah ma wata hanya ba a kuma yadda da kai. Kai mutsan dan canji ka zama wata kala ba a yi daka ba a kuɗi.
Sunana Alhaji Ibrahim Ibni, na taɓa hasara ta kaman 120,000 ta SEPA. To da sannan duk lokacin da Allah ya kaddare aka kawo in abin ya kwance mai kai, sai na zo inda waɗanda sun ka san su su duba mini.
To amma kamar jagorin ita wannan kungiya tana cewa ku ne kuke karya doka wajen karɓar kuɗaɗen jabu.
Ya muna ke karya doka tunda abu ne wanda an kai su kansu ana yi ba su ta su amshita. Abu ne wanda yake ille kurma an kawo ma ya yi daidai da wanda an naɓare, sai bancin sun ɗaga ko da haka ba sai a gano jabun.
Suna cewa akwai da ba a canji tun da sahe da kuma da daddare, kamar kowane mataki kuke ɗauka kuna bin wannan doka?
Gaskiya Allah mu duk lokacin da aka kawo mana canji in dai mun san mutum gwargwadon zarafi muna ba shi canji.
To kamar ita kungiyar 'yan canji ana zarginta da nuna fifiko ko kuma da rashin misali bin doka wajen aiwatar da abin da ya kamata ta aiwatar ko tsoro.
Tsakani da Allah kuma akwai wannan.
saboda ni dai zama nan ban taba sanin wanda mun ka kama mun ka kai musu an kai hukunci da kamata ba sakani da Allah aw gaskiya ta Allah
sunana Mubarak Aminu Dania an samu fuskantar jabon dala America kusan dala 8000 a babbar tasha kuma kaga kudade na masu yawa
kila kuna kauce ba haribin kaidodi wajen canji wata kila shi haddasa samu wannan matsala
aw ana samu haka nan sosai gaskiya suna kauce ma kaidodi sosai
to jama'a kada ku shafa shirin kasuwa akai miki dole ne ke zo muku daga nan kasuwar ƴan canji ta tsofar kasuwa a birnin Sakkwato dake tsakiyar Sakkwato
kasuwa a kasar she ya take kasuwa a kasar mu
sunana Musa Abdullahi ma'ajin kungiyar ƴan canji ta jihar Sokoto
to ya za ka yi bayani a takaice wannan sabon zubi na kwana 40 da ita wannan kungiya ta ƴan canji ta jihar Sokoto ta kaba
to abinda zan cewa dai wannan kwanukan da muka yi ana jagoranci alhamdulillah muna gudanar da hulɗan nan tamu kamar wanda muka saba ta insha Allah sai dai kalubalen din da aka samu wanda shi ba za a rasa ba muna samun shiga membobinmu da cikin ɗaiɗaikunmu wanda aka samu insha Allah cikin kungiyar mu mara task force committee wanda an ka nada dan laptop da duk wanda bai bi doka ta kungiya ba tare da haka in mun ka ba mutun nuwainin na ciya shi daina yin abu gaban kanshi abin da bai sani ba zamu kai shi gaban wannan committee su gudanar da shi idan an gane ganganci na yayi to za a sa shi biya kayayyakin mutane wanda sun kai hasara ta gehe ne idan ma bai kai karshen mu shi ma mun ba din mu zamu kai shi ga hukuma dan ta ladabtar da shi ga abubuwan da hakkuka al'umma wanda a bisa kan mu
sunana Alhaji Ibrahim B Ahmed ni ne vice chairman na masu canjin kuɗi a wannan jihar ta Sokoto da yake ka san ba mu rade ba da shigowa office domin gudanar da wannan jagoranci amma daga bakin shigowar mu yanzu wajen kwana 40 zuwa 50 mun dabbakar da wasu dokoki akan membobinmu don gudun fadawa cikin asarori na sayan jabu ko abin da ya kama da haka yanzu dan kungiyar mu wanda ya sai kantapek da ma'ana jabin kudi ko sefa ko dala ko iro ko funds in dai da karfe 6 ne to bai ma fara tunkara yan kungiya da wannan matsala komai ya faru can tsakani da wannan meduket ba zai fara kawo mana report officially ba amma inda rana ne kamar yadda muka aza dokan cewa duk wanda zai fita da kudin da ya fi naira miliyan 1 shine kudin dala 2000 so ne ne wanda ya rike shi kaga in ya tafi shi dai doko abin shi to take yanke duk abin da hanyar da kungiya ka abi to tana abi ta mai hukunci dan ta shi duke mutane a hannun shi
to akwai zargin cewa kamar membobin ku kamar ba hadin kai sosai kamar ku ne ba ku fito da dokoki ba wadanda za su sa misali za a yi musu hukunci daidai abin da suka aikata ko ku ina matsalar take
duk yadda kaga yau an dabbaka abu yakkon da yakkon biyu to sai zo sassarci mu especially nan so mu Sokoto ko menene akwai alhorma saboda haka shi ya kasu sassarciwar dokokin da muke gawa amma muna dokoki kuma muna tsaurarawa muna tsan tsakkuwa ran hadisi
dangane da yadda jabun kudade suka ci gaba da yawaita hannayen jama'a a Najeriya kan yasa na tuntubi Musa Muhammad Lawal wani malami a Jami'ar Usman Danfodio dake Sokoto kuma masani akan tattalin arzikin Najeriya shi me yake haddasa wannan matsalar
idan ka dubi al'amuran tafiyar da kudade irin na kasashen waje al'amuran ana gudanar da su ne kashi biyu akwai formal sector wanda gwamnati ke tafiyarwa kashi na biyu wanda normally ake kira informal sector shi wannan naga shi ne ke tattare da hatsari ne dimbin masu dimbin yawa saboda informal sector wanda kuma shi ne ginshikin ma economy na Najeriya ya kasance duka abubuwan da ake yi ba a cikin ka'idoji suke ba kuma ba tare da la'akari da dokokin da aka kafa domin gudanar da al'amuran kudade irin wa'annan ba yawan bukatun kudaden kasashen waje shine ke kara haddasa mutane na yin duk abin da za su yi su ga cewa sun mallaki wa'annan kudaden kasashen waje ya kai lokacin da hatta manyan shaguna na kasan nan transaction din da za ka yi ka biya da kudaden kasashen waje hatta makarantu da kuma asibitoci sun kai lokacin da ba sa karban naira sai ga kudaden kasashen waje, kuma su wanda suke kula da al'amuran nan sai sun bari abubuwa sun tabarbare sannan su fara maganan dokan mataki. Maganan 'yan siyasa wannan dama ai ba yau aka fara ba, suna da hanyoyin da suke dokan kudaden su su salwantar da su.
To jama'a, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen wannan shirin na kasuwa a kai miki dole daga sashen Hausa na muryar Amurka. Sai a tare mu wani mako domin jin wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Lamido Abubakar Sakkwato da na jagoranci shirin ke muku sallama.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Suna Isa Almasihu. Suna na Rebran Sababa Cire Magatakardar Ekilisiyoyi duka na Nijar a nan birnin Niamey. Yau zan yi wa'azi na minti biyu cikin maganar Allah. Wasiƙa ta wi daga hannun Bulus zuwa ga ɗan sanarwa ne a Timotawa, daga Sura 3 daga aya 1 zuwa aya 5, kan magana shi ne ƙarshen duniya ko ƙarshen zamani. Ya ce masa, amma ka fahimta, a zamanin ƙarshe za a sha wuya ƙwarai. Yadda ya kamata mu gane cikin wannan lokacin kadan shi ne lokacin da mutane suke yanzu. Abinda muke ganin muna fuskanta shi ne abinda maganar Allah ta riga ta bayyana. Mutane ga su nan ba zaman lahiya, mutane ba ƙauna, mutane ba son juna, ga sace-sace, ga kashe-kashe, ga ibada. Amma an ka beta kadan sai a gani mutane zuciyarsu ta rube, zuciyarsu ta lalace. Ya za mu yi don mu ciwo kan wannan? Dole sai in dawo ga maganar Allah, dole sai in dawo ga tsoron Allah. Wannan kira shina zuwa ga shugabanninmu na Afrika duka, zuwa ga al'ummai duka. Ya kamata mu yi hattara, mu ba juna hannu, mu zauna cikin salama. In ba mu yi anniya ba, rayuwar tantamu za ta tarwace a gaba dai. To wane ne zai ceto mu? Za mu ce Allah zai ceto mu, wannan gaskiya ne. Amma Allah ya ba mu maganar shi don mu yi amfani da ita don mu sami ceto. Ubangiji ya ba mu albarka, Ubangiji ya kare Afrika, Ubangiji ya ba mu hikimar da za mu zama kuma mu tsarkake zuciyarmu. Mu yi tsoron Allah don saboda komi ba zai yi ba in babu tsoron Allah. Allah sa mun gane. Hausawa sun kace in kunne ya shiya shiki ya tsira. Nagode kwarai.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan cutar basir wadda ake kira da pile a Turanci. Basir cuta ce da ke haddasa kumburi, rashin sukuni, a wasu lokutan har da zubar jini ta duburar ɗan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu saurare, barka da wannan lokaci.
To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar basir.
Ciwon basir wani ciwo ne wanda hanyoyin jini wanda suke wanda suke mai da jini zuwa zuciya, wato a turance da likitanci ana kiran su veins. Waɗannan hanyoyin jini su ne suke kumbura, saboda haka shi ne ake cewa basir. Sun yi kama da irin kumburin da ake gani na hanyoyin jini a ƙafafu idan mace ta samu juna biyu. A za a ga wasu hanyoyin jini da ke ƙafafunta sun girma, sun yi burɗin-burɗin. To shigen irin waɗannan hanyoyin jini ne wanda suke a dubura, suke kumbura, shi ake cewa ciwon basir.
Shin da wasu alamomi ake gane mutum na fama da basir?
Akwai alamomi da dama da masu basir za su iya samu, amma waɗanda suka fi aka fi yawan samu, mutum zai iya samun kaikai ko ji dan zafi-zafi ta wajen dubura, ko ya dai je wurin ya kumbura yana zafi, ko bayan ya yi bayan gida, ko kuma ya ji kumburi, ko kuma ya ga wannan hanyoyin jinin da suka kumbura suna bullitsowa wani lokacin idan ya bayan gida, ko in zai yi za su fito in ya gama su koma. A wani lokacin ba za su koma ba, ya danganta ga girman abun. A wani lokacin kuma zubar da jini, saboda haka akwai alamomi da dama da za su iya nuna ciwon shi basir din.
To likita, me ke kawo ciwon basir?
Abubuwan da ke kawo basir abubuwa ne da suka shafi dukkan abin da zai toshe komawar jini ta hanyar veins nan yayi sama zuwa zuciya. Wannan ya hada da wanda suke da matsalar yin kashi mai tauri, misali su dade su yi yunkuri sosai kafin su bayan gida, ko wanda yake da wani kumburi da cikin ko da yaushe a kumbure. Dalilin da ya sa kenan mata masu juna biyu sukan iya samu su ma wannan ciwon basir, saboda idan ɗa ya girma zai danne can saman dubura, wanda zai hana jini ya koma sosai yadda ake so, wanda sana'a shi ta kasance yana zama na tsawon lokaci. Da duk dalilin da zai iya kawo bayan gida ya tauri ko ya ke fita, ko abin da zai kawo sai an yi nishi na tsawon lokaci, kamar wanda suke da cutar fitsari, fitsari, fitsarinsu baya fita ba hankali sai sun yi nishi da sauransu na tsawon lokaci. To duk wannan abu ne da wato da ke sa prejo a cikin wannan hanyar jini sai ya kasance jinin bai koma ba, ya taru sai hanyar jinin ta kumbura.
Shin ciwon basir na daukar lokaci a jikin mutum kafin ya bayyana?
Basir yana iya daukar tsawon lokaci a jikin mutum kafin ya bayyana. Misali, idan a hankali hanyoyin jinin nan suke kumbura, zai iya kenan zama yana karuwa kullun har sai ya kai lokacin da hanyoyin jinin sun yi girman da za su iya bada mata matsala kafin a gane shi.
Su waye masu fi cin karo da cutar?
Mutanen da suka fi samun hatsarin kamuwa da basir sun hada da masu juna biyu, da kuma wanda shekarunsu suka haura 50, da wanda suke yawan gudawa, ko kuma wanda suke yin kwanaki ba su yi bayan gida ba, kuma bayan gidan nan ya zo mai tauri, abinda ake ce constipation, da kuma wanda suke zama na awanni tsawon lokaci, da kuma wanda abincinsu babu abinda a turance ake ce fiber, misali wanda abin cinsu babu irin su ganyaye ga sunan kala-kala dai, da kuma wanda sana'ar shi ko yanayin aikin shi yana daukar ko daga abu mai nauyi, da kuma wanda suke yin ma abinda turanci ake cewa anal intercourse, wato masu saduwa ta baya kenan. Waɗannan suna da cikin hatsarin waɗanda suke da hatsarin kamuwa da shi cutar basir.
To likita, yaya tsananin cutar idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba?
To tsananin cutar basir ya danganta ga girman shi da kuma tsawon lokacin da ya ɗauka, sannan ko yana komawa ko baya komawa, wanda masu Hausawa ke cewa mai tsiro ko mara tsiro. Wato mai tsiro nan shine wanda yake fitowa wanda hanyoyin jinin nan sun girma sosai. A wani lokaci za a iya samun matsala hanyar jinin nan ta fashe, kuma mutum yana iya zubar da jini matuka daga wannan matsala.
Shin ciwon basir na daga cikin cututtukan da ake iya gado?
Ciwon basir ba ciwo ne da ake gada ba, amma akan iya samun shi idan ya kasance a cikin dangi, sana'a su daya, yanayin rayuwar su iri daya ne, za ya kasance suna da matsalar basir da yawa, amma ba wai dan an yi gadon shi ba.
To likita, mutane kan danganta cutar ga shan zaki ko cin maiko. Shin mu'amala da zaki ko maiko na iya haddasa ko ta'azzara cutar?
Kenan daga bayanin yadda ake basir yake zuwa, za a ga kenan ba shi da wani alaka da maganar maiko ko zaki, sai dai idan abincin da ke maikon ko zakin zai iya sa bayan gida ya yi tauri, wato constipation, amma in ba haka ba babu wani alaka da zai sa mutum ya samu basir.
Shin basir ya kasu kashi nawa ne, kuma wanne daga ciki aka fi cin karo da shi?
Ciwon basir ya kasu kashi biyu, wanda turanci ita ake cewa internal da external, wato internal wanda yake can ciki kenan a cikin dubura din, da kuma external wanda yake daga wajen kofa da kuma waje-wajen dubura, shine kashi biyu kenan.
To likita, yaya yawan mutanen da ke fama da basir musamman ma a Najeriya?
Akwai matsalar alƙaluma akan yawan mutanen da suke da shi basir a Najeriya. Yawancin binciken da aka yi bincike ne wanda ya shafi asibitoci da kuma masu sana'o'i. Misali, akan duba wanda sana'a su ta shafi zama sosai na tsawon lokaci, to sai ka ga an yi bincike akan wannan, sai a ce misali kashi kaza cikin kaza na masu sana'a bangare kaza suna da hemorrhoid. Amma dai yana da matuƙar tasiri sosai. Kamar wasu ƙasashen da alƙaluma ba matsala bane, kamar America ana maganar mutum ɗaya cikin mutum 20 yana da wannan cuta ta hemorrhoid. Sannan kuma mu a gida Najeriya, akwai wani bincike da aka taɓa yi misali a Kaduna, a cikin masu sana'ar acaɓa kusan mutum 3 a cikin kowane 5 suna da wannan matsala ta wato basir. To kuma akwai wani bincike da aka yi a Kwara, shi ma direbobi wanda suke aiki na tsawon lokaci masu bin doguwar hanya, su ma an samu kusan mutum 3 cikin kowane mutum 5 su ma haka suna da wannan ciwo na basu, saboda haka yana da matuƙar tasiri a cikin al'umma.
To likita, daga ƙarshe, wace shawara zaka ba wa masu sauraronmu don kare kansu daga cin karo da cutar basir da sauran ma cutuka baki ɗaya?
To, shawara ga masu sauraronmu, don mutum ya kare kanshi daga cutar basir, da buƙatar mutane su rinka cin abinci da ya shafi ganyaye da abin da ya shafi ƴaƴan itatuwa, sannan kuma idan an ci abincin mutum ya rinka shan ruwa isasshe, yadda bayan gida ba zai yi tauri ba. Sannan kuma duk lokacin da kaje kana buƙatar kai amfani da bayan gidan nan, to kada ka rike shi, kaje kai amfani da bayan gidan, saboda gudun kada ya tauri zai iya kawo matsalar basir. Sannan idan yanayin aikin ka ya shafi na yanayi na zama ne, kuma ya baka damar zaka iya dan tashi ka zagaya, to koyaya ka dan samu dama ka tashi sai ka dan zagaya, koda na minti 2-3 ne haka, kafin ka ci gaba da zama, zai taimaka matuka.
Ta masu sauraron mu, kada da ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Anan kuma zamu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com, da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu, a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.